quelques formes de réponses à ça, mais j'espère que ça ne...
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Kuma da fatar masu azumin watan Ramadana sun sha ruwa lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin mu na daren yau Laraba. 12 ga watan Maris na 2025. Bayan an sha labaran duniya za a saurari wata tattaunawa da barista Aisha Ado Abdullahi ne fafutukar ƴancin mata yayin da yarjejeniyar mata na Beijing da ta zama tushen fafutukar neman ƴancin mata da daidaito yake cika shekaru 30.
Da tarihi da kuma yanayi ya nuna cewa mace gaskiya tana da abubuwa da yawa na musamman da ya kamata a yi la'akari da shi, da ya kamata a kula da shi, da ya kamata a ɗaukaka, da ya kamata a seta, da ya kamata a lura da shi, kuma a tafi da shi a tsari.
To, kan wannan batu ne muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Shin kuna ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu shekaru 30 bayan fafutuka da neman ƴanci da daidaito na mata? Lambar da ita ce alamar ƙari 1-202-980-6850. Bayan nan kuma Sulemuni Barma zai gabatar muku da shirin na ƙasa wanda ya saba gabatarwa a duk ranar Alhamis. Kuma a yau shirin kamar a makon jiya zai yada zango a jihar Bauchi, inda masu bukata ta musamman ke fafutukar ganin rayuwarsu ta inganta ta hanyar ilmantarwa da koyar da su ayyukan hannu. Yanzu dai ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya faɗa a yau Laraba cewa zai zama abin takaici sosai idan Rasha ta ki amincewa da ƙudurin tsagaita wuta na kwanaki 30 a yakinta da Ukraine wanda Amurka ke goyon baya. Rubio ya bayyana wa manema labarai haka ne a Ireland kwana ɗaya bayan da jami'an Amurka da na Ukraine suka amincewa a Saudiya akan ƙudurin tsagaita wuta na kwanaki 30 a yakin na Rasha da Ukraine. Rubio, wanda ya halarci tattaunawar a birnin Jidda, ya ce a yanzu Amurka za ta yi wa Rasha tayin ƙudurin, ya rage gare ta ta ɗauki shawarar ko ta yi watsi da ita. Rubio ya ce za mu ga martanin da za ta maida idan ƙasar ta yi na'am da tayin, to mun san cewa mun samu ci gaba sosai, kuma akwai yiwuwar cimma zaman lafiya. Idan kuma amsar ta kasance a'a, to lallai zai zama abin takaici sosai, kuma hakan ya bayyana manufar ƙasar. A yau Laraba, jami'an Ukraine sun faɗi cewa wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai a cikin dare ya taɓa birnin Odessa da ke kudancin ƙasar, inda ya kashe wasu 'yan ƙasar Siriya su hudu tare da jikkata wasu da dama. Ta shafin Telegram, Oleksiy Kuleba, mataimakin Prime Minister fannin sake farfado da ƙasar, ya bayyana cewa makamin ya taɓa wani jirgin dakon kaya da aka lodawa alkama da ake shirin kaiwa ƙasar Algeria. Kuleba ya ce Rasha na kai hari akan ababen more rayuwa na Ukraine, ciki har da tashoshin jiragen ruwa da ke da mahimmanci wajen samar da abinci a duniya. Wani harin makami mai linzami kuma ya taɓa Kryvyi Rih, garin da aka haifi shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a yankin Dnipro, inda ya kashe akalla mutum ɗaya tare da jikkata wasu su tara, a cewar gwamnan yankin. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Laraba, wasu majiyoyin tsaro sun faɗi cewa sojojin Pakistan sun ceto fasinjoji 190, sun kuma kashe 'yan ta'adda 30 kwana ɗaya bayan harin da aka kai akan wani jirgin ƙasa a lardin Baluchistan da ke kudu maso yammacin ƙasar. Jirgin ƙasa na kamfanin Jafar Express mai ɗauke da kusan mutane 450 yana kan hanyar zuwa garin Peshawar ne a lardin Khyber Pakhtunkhwa daga garin Quetta da ke lardin Baluchistan a lokacin da aka kai mashi harin bom da bindiga a jiya Talata yayin da aka yi fito da wato fiye da sa'o'i 24 jirgin ya makale a wata hanyar karkashin kasa a kusa da garin Sibbi dake lardin Baluchistan tunda tsakar ranar jiya Talata. Jami'an tsaro a Somalia sun ce sun kashe dukkan wasu mahara shida da suka yi wa wani otel kawanya tsakiyar birnin Beledweyne, daga baya kuma suka kashe mayakan Al-Shabab akalla 50 a wani hari ta sama da yake zantawa da manema labarai. Kwamishinan gundumar Omar Osman Alaso ya tabbatar da cewa an kawo ƙarshen farmakin da aka kai a otel ɗin da safiyar yau Laraba. Ƙungiyar Al-Shabab wadda Amurka ta ayyana a matsayin ta ƴan ta'adda ta dauki alhakin kai harin otel ɗin na jiya Talata.
Maryam Dauda kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To a daidai lokacin da taron mata da aka yi a birnin Beijing na kasar China, inda aka kulle yarjejeniyar fafutukar baiwa mata dama a dama da su a fannonin rayuwa da bama kana domin su inganta rayuwarsu ta hanyar ilimi, sana'a ko kasuwanci, siyasa da sauransu, wanda aka fi sani da Beijing Conference, mata daga sassan duniya sun hallara a zauren Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York a nan Amurka don yin waiwaye wanda masu iya magana kan ce a don tafiya. Abokin aikinmu a birnin Kanon Dabo Mahmud Kwari ya tattauna da wata mai fafutukar ƴanci da haƙƙin mata a jihar Barista Aisha Ado Abdullahi, inda ya fara da mata tambaya akan mahimmancin ranar mata da ake keɓewa duk shekara. Sai ta ce,
na farko dai akwai mutane da suke tunanin cewa bai kamata a dinga ware rana a ce na abu kaza ba, misali kamar mata wayan ana cewa ana bikin ranar mata. Mata da yawa suna cewa kullum ma ranar bikin ranar mata ne. Maza da suke ganin darajar mata, suke ganin mata iyayensu ne, suna cewa ai ba sai an ware rana guda ba, in ba haka ba a ware ranar maza mana. To amma dai wani lokacin irin wayannan abubuwan suna da fa'ida na musamman. Mace, mun san cewa a cikin al'umma, al'ummai kala-kala, kowa da irin fahimtar da yema mace. Tarihi ya nuna cewa mace gaskiya tana da abubuwa da yawa na musamman da ya kamata a yi la'akari da shi, da ya kamata a kula da shi, da ya kamata a ɗaukaka, da ya kamata a seta, da ya kamata a lura da shi, kuma a tafi da shi a tsari. To tsare-tsaren ne yawanci kamar ana irin rana irin ta yau ake fito da tsare-tsaren.
Kun gamsu da yadda wannan kaso 35 din nan na cewa lalle gurabe na mulki na bangaren zabe ko nadi a Najeriya a dinga abaiwa mata, misali su.
To ai ka ce wai ko mun gamsu. To mun gamsu din muka ce kamar yadda na fara da maka bayanin cewa duk irin wayannan tsare-tsaren da dokokin da aka shimfiɗa muke so mu ga an tabbatar da su. To affirmative action ka ce na kaso 35, ina aka samu kaso 35 din a gwamnatance, ina aka samu? Nan yanzu ana magana wannan cece ku ce din da ya abubuwan da suka faru a majalisar dattawa a cikin 109 mutum nawa ne mata? Hudu. To ina maganan affirmative action, ina maganan kashi 35.
Kashi yanzu an dakatar da ɗaya masu ra'u.
Ana nema a dakatar da ita dai. Muna ƙoƙarin mu ja hankalin su cewa su dai ƙara dubawa. Dan za su iya zauna su ƙara dubawa a janye wannan mataki da aka ɗauka, saboda gaskiya ba a ɗauka a bisa ƙa'ida da bisa tsari ba. So tunda an jawo hankalin su, yana iya yiwuwa su farga su zo su ƙara dubawa su gani.
Da aka ne magana affirmative action.
Har yanzu yana daga cikin abubuwan da yanzu wannan matakin taken wannan shekarar na cewa accelerate action din nan, a jaddada ɗaukan mataki wurin aiwatar da irin tsari irin na affirmative action din.
Waito amma ina gize ke saka ne. Su sakon naku ne ba kwa bin hanyoyin da ya kamata ya je, inda ya kamata ya je.
To ina dai so ka fara gane wani abu na farko, shine duk wani abin alheri da ya yi tasiri ba a yin shi a dare ɗaya. So za mu daɗe shekara da shekaru, za mu ci gaba da wannan tabbatar da cewa an ci nasara wajen tabbatar da ƴanci da haƙƙi da daraja mace, saboda macen nan dai ko an so ko an ki ko ita kanta ta so ko ta ki ita ce uwa ka ce ina giza yake saka ɗaya daga cikin abin da muke kallo na matsala shine duka bangaren musamman bangaren ita kanta macen dan ai sai kin san kanki kin gane daraja ki kin gane matsayin ki da mutunci ki har sannan ma zaki fita ki nuna cewa kina da mutuncin da kuma wani ma zai gani shi ma ya dora in baki dauka ba to waye wani ne zai zo ya miki to yana daga cikin abin da muke jaddadawa muke saka karfi matan ma su rike mutuncin su gane darajar su sannan ma abokanan tafiyar da saboda wannan rayuwar mata ba za su iya yin ta ba sai da maza haka zalika maza ba za su iya yin ta ba sai da mata to in ku duka bangaren da kai daraja to ai ku dole a zauna a saka tsare-tsare a kuma aiwatar da tsare-tsare na daraja juna da daukaka juna da martaba juna sai kaga al'umman mu ta yi dadi
Barista Aisha Ado Abdullahi kenan a tattaunawar da ta yi da Bamuhid Ibrahim Kwari. Kada dai a sha'afa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da 31. A duk sa'ar da ake so kuma ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To har yanzu muna jahar Bauchi inda masu bukata ta musamman ke fafutukar ganin rayuwarsu ta inganta ta hanyar ilmantarwa da koyar da su ayyukan hannu.
Yara da suke lunguna da ƙauyuka da suke da bukata ta musamman irin nan mukan yi kokarin mu fito da su mu kawo su makaranta. Bayan haka in suka yi karatun a cikin ganin mu ma mukan dinga hada naira 5 naira 10 haka muna tallafa ma wanda ma iyayensu ba za su iya daukan nauyin karatun su da sauransu ba.
Kamar yadda aka je a makon jiya, shirin na ƙasa ya samu bakuncin wani matashin da ya ilimin zamani ya kuma koyi sana'o'i da dama domin kare kansa daga harkar bara. Amma kuma har yanzu tsugunne ba ta kare ba. Abdullahi Usman, wanda ya karanci fannin dubarun ci gaban al'umma wato social development, bai yi da can samun gurbin aikin yi ba na gwamnati ko na wata kungiya mai zaman kanta. Sannan rashin baiwa sana'o'in na kasassu muhimmanci a jihar Bauchi kamar yadda abin yake a sauran jihohin arewacin Najeriya yasa da dama daga cikin su ke komawa ruwa, ma'ana tara hannu kan titi. Ga ci gaban hirarsu ta wayar tarho da wakilin sashen Hausa Abdul Wahab Muhammad.
Ko da an ba mu kamar yadda na gaya maka mun saka mun nuna mutane duk mutum sai ya nuna ma abin yayi kyau abin gonin sha'awa ne kai ai abin da ya kamata ya amfani da shi ne amma in ka gaya masa kudin sai ya ce ma ai kudin yayi yawa barai siya ba sai dai ya duba ya kalla ko ya dauki naira 100 ko naira 50 ko 200 ya ce ma to ba sadaka kaga kai kuma kai wannan abin dan ka dogara da kanka ne kaga dai ya dada dora ka a wancan hanyar da muke ki mu yin na baran da ita ce ya dada dora ka a kai to gaskiya abubban suna kulle mana kai da yawa kuma gashi muna da manyan sarakuna a kasan nan manya-manyan malamai a kasan nan da kuma yan siyasa amma sai ka ga duka an yi watsi da mu ba wani wanda ya damu da abubuwan da muke kuma suna ganin mu yau da gobe ga makwabtan mu na kudancin kasan nan sun mana fintin kau sun yi nisa fiye da yadda kake tunani akan irin wayannan abubuwa ma'aikatu da dama za ka same su suna ayyukan nan to amma ka dawo fannin mu arewa gaskiya abun ba haka yake
kenan kulawa ne ba kwa samu wanda ya kamata
inda akwai wannan kulan da haka barai faru ba Allah bai wanda zai iya tashi ya je yayi bara ya zo ya biya kudin makaranta ya yi shi sai kaga mutum ne mai son ya dogara da kansa kuma dan ya fidda kansa daga wani irin hali na rayuwa kuma har ya taimaki al'umma da ma sauran kasansa to amma bayan kai karatun ka zo ka koma kana bara abin gaskiya bai yi ba
to ita gwamnati tana ta nuna rashin jin dadi ga yanda ake ganin masu bara akan titi ita kuma gwamnatin kenan wata samar muku da abin da yake zai hana jama'an ku bara ba
gaskiya wannan haka ne dan akwai misali zan baka misali da makwabtan mu jihohi kamar Arewa maso gabas ai kamar ga Maiduguri nan gwamnan jihar Borno nan ya dauki abokanan mu wanda da muna tare da su muna yawan barace-baracen nan da su amma da yawa ya babba su aiki da yawa yau mun daina haduwa da su ma a wuraren da muke bara to kaga inda ana koyi da irin wannan gwamnan da wasu makamantansa, kan gaskiya kaga da abubuwan za su yi sauki.
Akwai irin masu tallafawa gwamna a wasu sassa musamman bangaren mutane masu bukata na musamman, ba a da shi ne a nan don saboda ya ga yana fafutuka a kan bukatunku?
Gaskiya Allah bai a jihar Bauchi ba mu da shi.
To ku nema ba ne?
E to duka dai hanyoyin da ya kamata a yi ta bin, an yi ta bin abubuwan da yi yadda dai Nigerian take sai hankali Allah bai. Kuma mu muna da yakinin gwamna mutumin kirki ne, muna da tunanin dai abin dai bai iske shi ba ne, amma kamar yadda yake taimaka ma al'umma a jihar Bauchi da yadda kula da al'umman jihar Bauchi, mu din ma ina ji da Allah zai sa ya ji wannan koken da muka yi kuma ya isa gare shi. To ina da tabbacin insha Allah zai yi wani abu a kanmu, domin Allah bai, akwai ire-ire na da yawa a jihar Bauchi wanda mun yi karatun ba mu da aiki, abin gaskiya ya dame mu. To shi yasa muna kira ga mai girma gwamnan jihar Bauchi da ya dube mu da idan rahama, ya taimaka kamar yadda yake taimaka ma al'umma, mu ma ya juyo ta bangaren mu yau ba mu wayannan ayyukan yin domin mu samu abin dogaro da kanmu. Dan yau a karan kan shi mai girma gwamna ba zai so a ce yo an haɗu da wasu a wasu gurare suna bara da an tambaye su ce a su yan jihar Bauchi bane. Gaskiya abun ba mai daɗi bane ga ma dukkan wani dan jihar Bauchi.
Da can akwai idan kaman masu sana'a irin ku suka yi gwamnati ta kansaya, shin wannan yarjejeniyar ya rushe ne ko yaya ne?
Wannan ba a ma maganan ta Allah bai. Duka irin cibiyoyin koyar da wayannan abubuwan ma yanzu ba ta yi
a nan jihar Bauchi.
Kaman wanda ake kiran su irin blind workshop ba. Gaskiya ba ta yi.
Ƙungiyanku mai ta yi a ƙungiyance domin jawo hankalin gwamnati da ma wasu ƙungiyoyi da suke taimakawa ma irin mutane irin ku?
To Allah bai, mu abinda ƙungiyoyinmu take yi takan yi kokari yara da suke lunguna da ƙauyuka da suke da bukata ta musamman irin nan, mukan yi kokari mu fito da su mu kawo su makarantu. Bayan haka in suka yi karatun a tsakankanin mu ma mukan dinga haɗa naira 5 naira 10 haka muna tallafa ma wanda ma iyayensu ba za su iya ɗaukan nauyin karatunsu da sauransu ba. Tunda har mukan yi hoɓɓasa mu yi kokari irin wannan abubuwan, to kaga gwamnatin ya kamata ta duba abubuwan da muke yi da tausaya kuma ta kula da mu akan wannan al'amara. Mai girma shi gwamnan jihar Bauchin da yi wa Allah ya dube mu da idan rahama, ya taimaka ya yi wa Allah ya taimake mu a ba mu aikin yi domin mu samu abin dogaro da kai da kanmu. Bayan haka akwai sanatocinmu da kuma 'yan majalisunmu na tarayya, duka su ma suna da abubuwan da ya kamata su yi a kanmu, musamman shi sanatanmu na Bauchi ta Kudu Honorable Shehu Umar Goba, mutumi ne mai kirki shi ma wanda yake tallafa ma al'umma masu lafiya da marasa lafiyan da kowa. To balle kuma a ce ga mu na kasassu, mu ma muna kira gare shi da ya tallafa mana da dukkan wata hanya da ya ga zai iya tallafa mana ya tallafa mana.
Masu sauraro, nan za mu dakatar da shirin a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Abdullahi Usman da wakilin muryar Amurka Abdulwahab Muhammad da producer Julie Lazarus Grisham, ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke cewa a huta lafiya.
Gaida Sule Mumuni Barma. Shirin rana kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, kuma yanzu lokaci ne da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan maudu'inmu na yau, shekaru 30 da fara fafutukar 'yancin mata da neman daidaito. Shin kwalliya ta biya kudin sabulu? Lambar da ita ce alamar ƙari 1-202-980-6850. Muna sauraron ku. To da alamu mun samu kira na farko daga Kwantagora. Wake kan layi daga Kwantagora?
Aje aje ya ka amsa injiniya mai yero makeri Kwantagora jihar Niger.
Barka dai injiniya, mai menene ra'ayinka kaji maudu'in namu?
Maulidin naku alhamdulillah Haji Aisha ma ai mata Allah ya ba su yanki, kuma alhamdulillah kwalliya ta biya kudin sabulu. Ba wani matsala da ka ga inda mata sun ka samu na kaso, Alhamdulillah.
A wani fanni kake gani kwalliya ta biya kudin sabulu samar da aikin yi ko kuma ba su dama a dama da su a gwamnati ilimantarwa da dai makamantan su ko zaka dan yi karin bayani akan wannan bayani naka?
Eh to game da ilimantarwa Hajji Aisha Alhamdulillah mata ana yi da su. Kuma ko bangaren gwamnati ne bangare akwai inda sun kace kinta haje su kuma alhamdulillah ana samun biyan bukata Hajji Aisha Mazu.
To mun gode sosai engineer da gudunmawanka daga Kwantagora zamu tafi Yauri. Wake kan layi daga Yauri.
Hajji Maryam Dauda kina tare da dan Asabe mai sata daga Yauri.
To mallan dan Asabe me ke tafi da kai yau?
To gaskiya ni ra'ayina ya sha bamban da na engineer mai joto.
Me yasa?
Gaskiya mata har yanzu an ba su a baya ba su cimma burinsu ba. Zan baki misali yanzu idan aka ce lokacin zaɓe ya zo na shugaban ƙasa ko na gwamna ko na sanata to mata su ne kan gaba da ƙuri'u mafi rinjaye. Amma sai ka ga idan mace ta tsaya takara ba za a zaɓe ta ba, in ta zo takarar gwamna to ta ci tsaya an shi, sannan ki dubi abin da ke faruwa tsakanin Natasha da Fabio.
Na'am.
Ya ci zarafinta maimakon a ci da human rights ta shigo ciki ta kwata mata yancinta, an zura mata idanu sai da ta ɗauki kanta ta kai kotun majalisar ɗinkin duniya ta kai ƙara. To ya za a ce mata sun cimma burinsu?
To me kake gani ya kamata a yi domin a shawo kan matsalar, kuma idan aka yi magana akan zaɓe kaga mata su suka fi fita kaɗa ƙuri'a?
A ce ku ta fita ta da ƙuri'a amma su ne kuma baya.
Me ke jawo haka?
To rashin adalci ne, amma kin ga a ƙasashen Turai waɗanda matsaloli babu su wallahi, amma idan aka zo ƙasashen mu na Afrika sai kaga ana danne mata ƴanci.
Me ce ce mafita to a ra'ayinka?
To mafita gaskiya mafita mata dai suke da majority wurin jihar Kwara. To su hito su kwata maka su ƴanci tunda maza sun danne musu ƴancin su.
To mun gode sosai dan Malam dan Asabe daga Yauri, kuma zamu nufi jihar Nasarawa. Wake kan layi daga Nasarawa?
Bashir Tela ne daga nan lafiyan Barewari.
To muna sauraron ka, kaji maudu'in namu.
Naji Mauri a wasu bangarorin da kwalliya tana da kudin tafulu. A wasu bangarorin kuma abin sai hankali musamman a Najeriya.
Ko za ka iya ƙarin yi? Ko za ka yi bayani akan bangarorin da?
A yanzu dai ana samun mata a ofisoshi daban-daban, kuma suna fita takara na matsayi daban-daban, kuma ana samu. Kuma duk lokacin da an cima mace zarafi to ana ƙoƙarin ganin an kwace mata haƙƙinta. To amma fa ba za a samu gagarumin nasara ba sai su mata karan kansu, su mata duniya su sun ba matan su goyon ba. Saboda in aka lakaci da musamman yanayin zaɓe, nan fita zaɓe mata suna turuwa wajen zaɓe, to amma mafi akasarin su suna zaɓe maza ne. Wanda ana ce tururo ne suna yi, suna zaɓe mata ne yan uwansu musamman makamai na shugaban ƙasa da gwamnati. Insha Allah kwalliya ta ga kudin sabulu. Muna fata a cigaba da ba su goyon baya.
To mun gode sosai Malam Bashir Tela da gudunmawarka daga jihar Nasarawa, kuma za mu nufi Kaduna garin gwamna. Wake kan layi.
Salamu alaikum Rabiu mai manja da kanwa daukar lere.
Wa alaikum salam. To Malam Rabiu kaji maudu'inmu shekaru 30 da fafutukar neman 'yancin mata da daidaito. Shin kwalliya ta biya kudin sabulu?
Abu da biyan kudin sabulu ba ma da ba su haɗa kansu, su ne su kowa zaɓe kuma su suke kada kansu da kansu.
Na'am. To ai yanzu ka maida abin kan mata kenan ga baki ɗaya, su maza fa?
Idan su haɗa kai, idan mace ta zaɓe kada su zaɓe ta, mana su zaɓe duka su haɗa mata kai su zaɓe ta.
A barbatun zaɓe a wasu ɓangarorin kana gani mata kwalliya ta biya kudin sabulu, wannan fafutuka da ake ta yi a ne a bata damar karatu, a bata damar kasuwanci da dai makamantansu? To da alamu mun rasa layin Malam Rabiu. Har yanzu dai muna jihar Kaduna a Jaji. Wake kan layi daga Jaji?
Muna magana da Lawan na Lawan kamfanin fashe Jaji Kaduna a yayin Najeriya.
To Malam Lawan kaji maudu'in mu, me za ka iya cewa?
Game da wannan maudu'in da kuka kawo game da mata a harkar shiga gwamnati, wani lokaci gaskiya mu Hausawa musulmi addini yana shiga a cikin shi. ya sanya mata ba sa samun nasara.
Ba kawai batun aiki ba, ai bangarorin suna da dama, akwai batun ilimi, akwai batun kasuwanci da dai makamantan su.
Ilimin ma da zama wani abu a ƙasa. Yanzu ai a kai zabe. An kiyan sakewar mace ce ta ci zaɓe. Amma daga baya ne ya faru. Ka gaba a baka ba.
Na'am.
Ko ba haka ba.
To amma kana gani laifin na gwamnati ne ko kuma waɗanda suke riƙe da madafun gwamnati ko kuma har da al'umma, akwai wata rawa da ya kamata al'umma su ma su taka?
Waɗanda suke riƙe da.
To da alamu layin Malam Lawal yana rawa. To za mu nufi jihar Neja. Wake kan layi daga Neja.
Sunana Bala Nancin Hula daga Bushishi jihar Neja ke taka.
Malam Bala, muna sauraron ka. Hello, Malam Bala mai wankin hula, in kana jin mu? To da alamu mun rasa wannan layi, yanzu kuma za mu nufi jihar Jigawa. Wa muka samu daga Jigawa?
Alhamdulillahi, kuna tare da Rabi Taura.
To Malam Rabiu, menene ra'ayinka?
Alhamdulillahi, ra'ayina gaskiya kuliya ba ta biya kudin sabulu ba.
Dalili?
Saboda fi sabilillahi mata suna ɗaya daga cikin wanda yake jigo a Najeriya wanda za a kyautatawa. Wajen ko da magana ƙuri'a kamar da kuka faɗa, suna da ɗaya daga cikin mutanen da suke ba da ƙuri'a a Najeriya. Sannan kuma mata ya kamata a kula su, ko dan mata irin su Maryam Abacha da suka taimaka mazajensu suka yi mulki na adalci, kamar ainihin wannan matar shugaban ƙasa na yanzu Tinubu, suna ɗaya daga cikin mata da suke ba da shawara, yake yin wasu abubuwa na alfafi. Sannan ga irin su
me ya kamata a yi domin ganin cewa an samu biyan bukata, wato an samu wannan abu da ake nema na samun mai yiwuwa, ko ba wai a samu daidaito 100% ba, a samu dai kaso 30 din nan dai, a ba su dama kaso 30, a ba su daman karatu da dai makamantan su.
Kaso 30 ya kamata a ce ya tabbata ga mata din, domin ko da ta wajen bangaren ba da shugabanci kamar na kananan hukumomi da su shale, wasu gwamnonin suna yi suna kokarin su a kai, kamar ainihin ba su damar.
Mun gode sosai Malam Rabiu da gudunmawanka. Daga jihar Jigawa za mu nufi jihar Yobe. Wake kan layi daga Yobe.
Assalamu alaikum. Sunana Abbas Idris, wato tsari gonan karamba da matar jihar Yobe na
jihar. Wa alaikum assalam Ala Abbas, menene ra'ayinka game da maudu'in namu na yau?
A gaskiya ma maudu'in ne ra'ayi na kai, gaskiya an samu nasara kuma ba a samu nasara ba.
Me yasa?
Dalili ga gaskiya yawa abun da yasa mata sun tashi a takarar siyasa, sun tashi a kasuwanci, duk ba abun da mata ba su yi ba a Najeriya.
Na'am.
Amma gaskiya a bangaren gwamnati ne bata ba su dama ba. Mu ga misali kamar mu nan a jihar Yobe, muna da Hajji Hazar Bukari da Bukar Abba Ibrahim. Yau ta jera shekaru kusan 19 a majalisar wakilai. Kuma ta yi mun gani da na tabbata wannan matar yi haka da za ta yi za a ba ta gwamna ne, wallahi kowa zai yi a Yobe State.
To mun gode sosai Malam Abbas da wannan gudunmawa naka, kuma da wannan kira ne za mu dakatar da ɗaukan kiran wayoyinku a yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, mu sake ba ku dama. Muna godiya ga dukkan waɗanda suka samu dama da suka kira. To yanzu kafin mu yi sallama da ku, ga Maryam ta dawo da labarai, amma wannan karan a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio ya faɗa a yau Laraba cewa zai zama abin takaici sosai idan Rasha ta ki amincewa da ƙudurin tsagaita wuta na kwanaki 30 a yakinta da Ukraine wanda Amurka ke goyon baya. Rubio ya bayyana wa manema labarai hakan ne a Ireland kwana ɗaya bayan da jami'an Amurka da na Ukraine suka amince a Saudiya akan ƙudurin tsagaita wuta na kwanaki 30 a yakin na Rasha da Ukraine. A yau Laraba jami'an Ukraine sun faɗi cewa wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai a cikin dare ya taɓa birnin Odessa da ke kudancin ƙasar, inda ya kashe wasu 'yan ƙasar Siriya su hudu tare da jakkata wasu da dama. Ta shafin Telegram, Alexei Kuleba, mataimakin Prime Minister fannin sake farfado da ƙasar, ya bayyana cewa makamin ya taɓa wani jirgin dakon kaya da aka lodawa alkama da ake shirin kaiwa ƙasar Algeria. Kuleba ya ce Rasha na kai hari akan ababen more rayuwa na Ukraine, ciki har da tashoshin jiragen ruwa da ke da mahimmanci wajen samar da abinci a duniya.
To da takaitattun labaran ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na yinin yau. Sai kuma zuwa gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leather Segregation da ta bada umarni ta kuma shirya da injiniyanmu Mr. Nelson. Daga nan birnin Washington DC ni Aisha Mu'azu ne ke muku fatar asubahi ta gani kuma a yi sahur lafiya.